Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraran mu sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Litinin 5 ga watan Satumba. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yammai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni a sauran sassan kasar ta Nijar. Masu gabatar muku da shirin
Usman Ahmad Kabara
tare da Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa na nan tafe da karshen tattaunawar Idris Hamza Yana na sashin koyar da harsuna a jami'ar Sulalamido ta jihar Jigawa a kafin Hausa, wanda ya dade yana nazari akan matsalar mace-macen aure. Da yake mun kawo karshen tattaunawar tamu da shi, ko wace shawara ya bayo ƴan uwansa matasa maza?
Karfe aure sai ka ce wa za a yi kiran ka ne gida ka ansa ba tare da ka kawo da kai ba. A yana daga cikin kurakuren da nake yi shi ne abokina ya yi aure, ni ma sai na yi.
Su kuma mata fa wace shawara ya ba su?
A rage buri na cewa ba zan yi aure ba sai mai kaza sai mai kaza. Sai rin zama aure ba wai a kuɗi da aka tsara ba. Kar ya zama kin kasance matar da kullum ta raina miji.
Shin kun san cewa saka wasu irin hotuna da yin wasu irin rubuce-rubuce a kafofin sadarwa na zamani na iya haihuwar da wasu illoli na kusa da kuma na nesa waɗanda sai ma nan gaba za a ga tasirin su?
Cikin illoli na nesa da muke hange, wani yana iya zama babba wata rana. Akwai kuma matsala ma na masu kambun baka. Wannan ya faru a DC ingantacce domin akwai wani ciwo duk duniya an yadda akwai shi, shine ciwon kambun baka.
Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa, ku ji waɗannan cikakkun bayanai har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter.
Mala Usman, ka san yau hutu ne a ƙasar nan ko?
Eh, hutu ne gaba ɗaya.
Biki ne na ma'aikata.
Lebodi.
Amma mu kaga tunda mu leburorin ne na gaskiya mun zo aiki.
Gaskiya da gaskiya kenan.
Wato rana sai ta karrama ma'aikata saboda irin gudunmawa da kuma taimakon da suka yi wajen gina wannan ƙasa ta Amurka.
Haka yake, to Allah ya sa duk ko ina ni koyi da irin wannan abubuwa.
Amin amin. To a Facebook da Twitter mun yi muku tambayar cewa a ganin ku ta ina rubutu ko sa hotuna a shahukan abota na yanar gizo wato internet zai iya shafar rayuwar mutum a nan gaba, musamman masu burin shiga harkar siyasa? Ga amsoshin wasu daga cikin ku.
Sakon farko daga shafinmu na Facebook daga Hassan Muhammad Binanci ya ce tabbas zai iya shafar rayuwar mutum matukar a duk lokacin da zaka yi rubutu ko kuma sanya hoto baka saita tunaninka ba. To fa wata rana zaka yi tagumi tare da dana sani. Da fatar duk abinda zamu yi mu yi don Allah kuma mu bari don Allah.
To sai kuma sakon Naziru Abubakar Sabo Gusau yace yau da gobe hakika rubuce-rubuce ko saka hotuna a kafar sada zumunta wato internet zai shafi rayuwar mutum ta hanyar nuna ko shi wane ne ko ma meye halayensa, shin yana da tarbiya ko akasin haka, domin a irin rubutunsa da hotunan da zai dinga sawa ko kuma yi a internet zai nuna wa duniya waye shi. Daga ƙarshe nake kira gare mu masu amfani da kafar sada zumunta, ya kamata mu san irin rubutun da zamu ko hotunan da zamu sa domin zamu je gaban Ubangiji mu yi bayanin yadda muka gudanar da amfani da internet tare da karbar sakamakon abin da muka aikata.
Shi kuma Ahmad Ladan Girkau ya ce yau da gobe ai wannan yana da mahimmanci musamman ga waɗanda jama'a na da ra'ayin son ganin hotonsa. Misali, ina da sha'awar tallar mai gidana wato Honorable Lawali Speaker Margai. Masu ji suna da sha'awar son ganin hotonsa, wannan ba laifi bane. Daga Ahmad Ladan Girkau.
sai kuma Nasiru Kainuwa Hadejia Albani yace ba yin rubutu ko dora hoto ke da illa ba a'a menene kake rubutawa sannan wani hoto kake dorawa a yanar gizo abinda mutum ya kamata ya kiyaye shine kada ya duka yin rubutu na ƙarya ko cin zarafin wasu haka kawai ya zamto duk hoton da zaka dora ba wanda ya sabawa addinin ka ko al'adar ka bane in har baka kiyaye ba to nan gaba zai iya zama illa gare ka musamman idan ka shiga siyasa za a rika tunawa da rubutunka da irin hotunan da ka rika dorawa ne shekaru kadan da suka wuce mun ga yadda daukar hoto mummuna yayi tasiri akan wani dan gidan sarauta Birtaniya wanda za a nada shi a matsayin yarima na biyu sai aka binciko wani hoto da ya dauka mummuna shekaru da dama haka ne yasa aka fasa nada shi a matsayin yarima na biyu aka nada kaninsa
shi kuma mintakali man tareta yace illolin suna da yawa ba ga masu son shiga siyasa kadai ba har ma kowa da kowa domin zuwa gaba diyan mutun za su girma su riski irin waɗannan hotuna da rubuce-rubuce musamman in ba waɗanda za su yi alfahari da su ne ba su kuma masu niyyar shiga siyasa abin ya zama biyu kenan domin masu kalubalantar su suna iya amfani da su wajen dusashe musu moruwa wurin magoya bayan su
sai kuma Shu'aibu Zidane yace assalamu alaikum yau da gobe jinjina da fatan alheri a gare ku a gani na babu wani abu da zai shafe ni zuwa nan gaba don na sa hoto ko nayi rubutu a kafar sadarwa ta internet koda a ce na shiga harkar siyasa a nan gaba dalili ko shine na tsaya akan gaskiya ta kuma na san gaskiya daya ce a don haka kuwa ba ni da wata matsala ta wannan bangaren ya Allah ka ba mu ikon aikata aiki na gaskiya a duk inda muka kasance
Aminu Modibba Umaru Kaurame yace tabbas rubutu ko hoto yana da tasiri matuka wajen isarwa mutun da bai san wasu abubuwa da ke faruwa a waɗansu gurare ba hakan kuma na iya zama gaskiya ko kuma sabanin haka musamman ga wasu barugurbe ƴan siyasa suna amfani ne da wannan dama domin yada ƙarairayin su da suka shafi siyasa
sai kuma Yasalu Abubakar yace yin haka yana da matukar tasiri domin a lokacin da mutum ya fito neman tsayawa takarar wani mukami a siyasance a wannan lokaci ne abokan takararsa za su fara yin binciken kwakwaf a kansa domin gano ainihin shi da kuma inda ya dosa a rayuwa matukar idan ya kasance aka sami rubutu ko sanya wani hoto wanda bai dace ba to za su yi kokarin yada wannan rubutunka ko hotonka domin su ga sun yi nasara akan ka
to bari mu leka shafin mu na Twitter sako na farko daga @AliSharif yace @VOAHausa yau da gobe ni a gani na hakan ba komai bane duba da yadda hakan zai sa a gane siffar mutum a zahirce
@Sale Muhammad 1 yace @VOAHausa yau da gobe dora hoto ko rubutu a internet zai iya shafar rayuwar masu sha'awar siyasa sai da ce a gane mutum nagari ko lalatacci
shi kuma @Sani H Harbau yace @VOAHausa hakan yana da muhimmanci muddin za a rinka tura hotuna da bayanai bisa bin ka'ida to ba shakka mutum zai samu daukaka
@Usman_Manika yace @VOAHausa yau da gobe hakika sanya hoto ko rubutu a internet abu ne da ke shafar rayuwar mu yanzu ganin batanci da cin mutunci sun fi yawa a ciki
daga ƙarshe @Abbadambam yace @VOAHausa kware kuwa rubutu ko daura hotuna na da tasiri ga mutane musamman ƴan siyasa wajen yin campaign ko janyo hankulan al'umma
To a ƙarshen tattaunawar da Halima da Jamila suka yi da Malam Idris Hamza Yana na sashen koyar da harsuna a Jami'ar Sulamido ta jihar Jigawa yayi nasiha ga maza da mata ya ba su shawarwari da in sun yi aiki da su to za su ga canji da mai amfani amma kafin nan Malam Idris Hamza Yana kira yayi ga ƴan uwan shi maza cewa su raba kansu da irin tunanin nan na cewa wai ma mace bata isa ta tambaye shi ko ta tambaye su dalilin da yasa suka so sa mata rai ba
ballantana kuma a tambaye ta da ita ka san akwai mazan da ke to ai mace bata isa
bata ina wace ce
kaman miji ya shigo ga mata ta canza
irin
ai kai ta hushin ta mace bata isa
ya wance
eh
ba isa ba kenan to haka yayi wannan magana a cikin wannan tattaunawa ga dai inda ya ci gaba da bayanin matsaloli dan niyyar a samu daidaito
ni abin da nake ganin shine na farko dole ka san da wani irin mutum kake zaune akwai mutanen da zaka samu su masu rike magana ne komai aka musu ba za su faɗa ba amma in kana nazarkar mutumin da kake tare da shi da kullum idan akwai wani abu yana damunsa zaka iya ganowa saboda haka ba wai al'amari ne na mutum daya ba, duka su biyun a junansu ne. Idan ka fahimci cewa kuna zaman lafiya da matarka, sai kaga ɗan wasu abubuwa sun fara fitowa nan da can. To kar kai ma ka hura wuta, ita ma ta hura wuta, duk sai ku kowane. Amma idan ka ga tana fushi, barka sai kunni su, musamman lokacin da kuka ci kuka ƙoshi, sai kai mata magana. Wanda ni kwana biyu fa na ga gaba ɗaya kina ɗan haɗa fuska da sauransu, me yake faruwa ne? Insha Allah, tun da dai akan soyayya da fahimtar juna aka gina auren nan, za ta buɗe baki ta yi magana. Kuma daga nan za a samu maslaha. Amma matsalar rubuci ne, kowa ya yi fushi, sai ka yi fushi, sai ta yi fushi, kuma ka ce ka fi ta hankali. In dai ka fi ta hankali, ya kamata ka yi aiki da hankalinka a wannan wajen. Aiki da hankalinka kuma shi ne ka kira ta ku zauna ku yi magana. Ke kuma ke ma idan kina da matsala ba daga ya shigo gida wata iya zai ya wuna a wajen aiki, ya ga fitanta ya yi zafi, ya zo gida yana buƙatar hutu, daga zuwa ko ruwa zai sha ba, ki taso masa da magana. Ki bar shi ko kina jin haushinsa, ki ba shi abinci ya ɗan samu ruwa da sanyi ya sha. Kuna zaune kuna hira, in kika faɗa masa abin da ya nufi yadda ba su zai yi ba, in sha Allah sai an fi samun maslaha da a ce yana shigowa gida cika masa garanjan. So wannan abubuwa ne wanda yake ya kamata a ce duka ta ɓangarori biyu, ba wai ɓangare ɗaya ba ne ba. Amma dai tunda maza musamman a ƙasar Hausa muka ɗauka mu ne manya, mu muka fi tunani, ya kamata mu rinƙa amfani da tunanin nan namu ta hanyar da ya dace, ba kawai ka nuna kai babba ba ne kullum kai ne.
Jamila, kin san mai ban dariya da ya ce balle in kun ci kun ƙoshi
shi ne ciki ya ɗauka.
Wallahi Idris kenan,
lokacin da mutum ya ƙoshi lokacin ne nutsuwa take zuwa masa.
Idan da yunwa kenan, san dama yunwar da kanta ma tana ƙara fushi da ɓacin rai.
Eh, wai ai batu ya ce a hungry person is an angry person. Idan mutum yana jin yunwa, to yanzu ne ranka zai iya ɓaci.
Yawa Jamila, me zaki ƙara?
Irin wannan tattaunawan kuna yi tsakaninku, tsakaninka da abokanka, saboda mafi yawanci zaka ga cewa matasa kuma aurata sai sita complaining,
sita korafi
akan zaman auren su, saboda ana al'ada ta nuna mana cewa ba ma iya fadar idan muna jin daɗi, saboda wai kada mutane su ta cewa kai wannan ko da yaushe kana cikin jin daɗi. Kuna yi tsakaninku?
Ni a gaskiya wato mutum ne wanda ban cika shiga rayuwar mutane ba, amma in har mutum ya zo min da matsala, nakan ba shi irin waɗannan shawarwari. Ko kuma idan misali matsalar ta shafe ni, misali dan uwana ne ko kuma ƴar uwa ta ce mace wanda ya kai na shiga ciki, nakan ba su shawara na ce to na farko dai kar mutum ya kasance yana yaɗa matsalolinsa. To kuma kin san yanayin yadda kowa yake hangen al'amura, wato ya sha bambam. Yana ganin shi idan ba zuwa ya faɗi matsalolinsa ba ma to ba zai huce ba. A wani shi kuma neman maganin matsalar yake, sai ma an warkar da ita kafin ma wani ya jito. Amma dai duk wanda ya same ni da matsala irin wannan, nakan yi ƙoƙari in ba shi shawara. Sannan kuma da yake muna ɗan harka ta kafafen yanar sadarwa, wato irin su Facebook, mutum yakan ɗan yi rubuce-rubuce na irin waɗannan shawarwari wanda kamar jirwaye ne mai kamar wanka, wanda ta safe shi in ya gani
kamar irin majalisar nan ta matasa ana taruwa, kamar a ce ƙarshen mako Lahadi za a taru abokai da matanku, ana tattaunawa irin a baiwa juna irin waɗannan shawarwari.
To malama Halima, kin san mu nan a yawanci irin waɗannan ɗabi'un ba a cika yin su ba, ka ga an zo an taru misali abokai maza da abokai mata sun zo sun taru an zauna. Yawanci dai taruwar safi maza zauna, maza mata kuma ma akasari idan ba biki ba ne ya taso ko wata hijira ba, ba a cika samu ba. Yawanci sai dai su je gidan wannan abokiyar, su je gidan wannan, amma ba wai su taru don tattauna irin waɗannan matsalolin ba. Wadda kuma ina ga wannan shi ya sa kafafen sadarwa irin naku suke da amfani, tunda za su samu tun da mafiya yawa ba a cika irin wannan zaman ba su tattauna irin waɗannan matsalolin a kafafen sadarwa, tunda an shaidi malam Bahaushe da sauraron rediyo. Wannan na ga zai iya taimakawa wajen samun tsarin fahimta a kan irin waɗannan al'amura.
Yawa, to ban san ko Jamila na da wata tambaya ba, ko kuma ni dai to ni dai daga ƙarshe abinda nake so, wata shawara zaka ba ƴan uwanka maza masu sauraron ka yanzu haka? Yawa, wata shawara zaka ba in ka ba maza, kuma yadda ake cewa in aka bigi jaki sai a bigi taiki, su ma matan wata shawara zaka basu domin wannan al'amari wannan matsala ta mace-macen arme ya za iya ta zama annoba a cikin al'umma a ko ina ba Najeriya kawai ba duk kasashen mu yawa me shawara ka me nasiha ka me kiranka ga masu sauraron ka yanzu haka maza da mata
to zan fara da ƴan uwa na maza a na farko dai wato ya zama cewa in zaka yi aure kana da dalilan ka na yin aure kar ka bari dalilin da suka sa wani abokinka ko wanda ka sani ya aure ya zama kai ma su ne dalilin da zasu sa ka yi aure a yana daga cikin kurakuren da nake yi shine abokina ya yi aure ni ma sai na yi ko ka shirya ko baka shirya ba musamman a yanayi na rayuwa da muka tsinci kanmu wanda kusan komai a rayuwa mutum shi yake wa kansa idan ka san baka da wata sana'a kwakwara wanda za ka iya riƙewa iyalinka matarka da abin da Allah zai baku ba tare da ka je ka tona asirinka a wajen wani kana neman ya ce maka ma da wani abu ba to kar ka yi aure rabu da mutane za a yi ta tsohon zoliyarka musamman in an zace garinka sun ja baka yi aure ba amma ka sani cewa daga ranar da kai aure aka raka ka wurin matarka aka ce Allah san ya alheri to da duka masu tsokanar ka da cewa ka yi auren nan daga ranar kuma sun ja sun bar ka daga kai sai matarka sai abin da ka kawo gida kuma mafiya yawa za ka samu wani lokacin rashin wadata yana jawowa matsaloli a cikin aure saboda matan nan suna da buƙatu nata bayan cinta da shanta da sutura akwai buƙatunta musamman a matsayinta da ƴa mace na wasu abubuwa da suke so na rayuwa na jin daɗi wanda matuƙar ba ka iya ba su ba kuma ba za ka samu yadda kake so ba to ta wannan mahangar ne nake ba wa ƴan uwa na maza shawara cewa kar ka yi aure sai ka san cewa za a yi kiran ka mai gida ka ansa ba tare da ka kau da kai ba sannan mata akwai shawarori guda biyu da zan ba su na farko dai a rage buri na cewa ba zan yi aure ba sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza musamman wannan matsala ce wadda yanzu suke damu ƴan matan mu shine zaka ga su ce sai sun aure ready made wato mutumin da yake da gida yake da mota yake da aiki da sauransu to ita rayuwa aure gina ta ake yi tare mutum kika san cewa mijin nan na kira da zuciya neman abin kansa ko kuma yayi karatu ya dan fara dan aikin sa na rufin asiri ko da ba Abuja yake aiki ba ko ba NTC ba ko ba a CBN ba in dai kika san cewa zai kawo abin da ake bukata a gida to shi ne mijin aure mafi yawan wanda zaki aura mai arziki wanda yazo da wadata to shi kullun gani yake yi wannan wadata ta sa kika aure shi ba wai soyayya ba amma wanda kuka taso tare kuka sha wahala tare har kullun zai rinka mutunta kina ganin cewa kin mata soyayya ne tsakani da Allah dan haka mata a rage wannan abu na biyu shine tunda mun amince cewa namiji musamman namijin Bahaushe yana da san girma to a rage kiwa kar ya zama kin kasance matar da kullun ta rena namiji ki ba shi dan damar sa ta babban nan in Allah da zaki ga kun zauna lafiya amma in kika dauke shi lalle fa ke yanzu tunda ya aure ki musamman ke da an fara aihuwa ai ba yadda ya iya da ki gurin ya shi zauna da su to zai iya zama da ke dan ƴaƴan amma kuma abin da zai biyo ba kowa ya sani da mai daɗi ba ne zai yi aurewa wata ke kuma a manta da shi waɗannan dai su ne shawarwari a takaice da zan ba ƴan uwa na maza da kuma ƴan uwa mata
yawa na ce daga ƙarshe amma abin da ya ban dariya ya ce baka aiki a Abuja CBN da NNPC don me ka ambaci waɗannan wuraren aiki
a ce san su ne kamar za a iya cewa wato wurare da ake samun kuɗi a kuma kin san yawancin mutane musamman yanzu ƴan mata sun fi son masu aiki a irin waɗannan wuraren ba ka aiki musamman yanzu in kai malamin makaranta ne a gani ake yi to ne sai kuma ballanta na harka bayar amma in ga mai aiki a NNPC zuwa CBN aiki kin ga za a ce lalle lalle da abu amma lokacin fa sai rin zama aure ba wai a kuɗi da aka tsara ba ne sai ki ga da kuɗin amma babu zaman lafiya kuma sai ki ga auren ya zo ƙarshen ta ma ya mutu
yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari da Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa shugaban Hizba a jihar Kano da ci gaban tattaunawarsa akan illolin kafofin sadarwa na zamani a rayuwar ma'aurata da ma samari da ƴan mata masu shirin arme.
To shi malam irin wannan posting din wannan hotunan shi kuma yake haifarwa misali
to abinda malamai suke cewa bayan haramcin ma mace ta dinga daukan hotonta haka tana yadawa a duniya wanda yake nuna sassan jikinta akwai ko matsala ma na masu kambun baka kaga wata takan yi hoto ne dan tai kyau shi kuma kyau akwai wanda zai gani ya ce barakallah dama an ce duk abin da ka gani ya kayatar da kai ka ce barakallah domin akwai wani ciwo duk duniya an yadda akwai shi shine ciwon kambun baka akwai wanda in ya ga abu da idansa kuma ya faɗi magana akan abin da bakin sa to abin sai ya tasirantu sai ya ga canji ko ya lalace mummunan tasiri har ma mutuwa ana yi wannan ya faru a hadisi ingantacce a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ana kiransa Sahal yana yin wanka a bakin teku saboda haka shi kuma ɗayan shi ma yana wanka a gefe sai wancan abokin nasa ya riga gama wanka da ya riga gama wanka kawai sai ya zo ya ga bayan wannan irin babu tabo din nan ko ɗaya a bayan sa sai ce kai amma wani Allah ya yi maka kanken gadan baya kai amma dai abin ba a cewa komai kawai sai wannan abin sai wannan ya fadi ya ta birgima aka dauko shi baya motsi aka kai shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama da Annabi ya ga yanayin da yake ciki sai ya ce akwai wanda ya kalle shi aka ce eh akwai wani ya kalle shi sai ya ce a zo da wani aka ji aka zo da shi ya ce ya ɗayan ku zai kashe dan uwansa dan me yasa da baka da kaga abin da ya kayatar da kai a jikinsa baka ce barakallahu masha Allah ba da haka Annabi ya ce ka wanke masa wato guraren alwalaka a zuba masa shine ake zuwa da ƙwarya a tare ta sai a sa mutun ya wanke hannunsa ya wanke kafarsa ya wanke jikinsa da fuskarsa da hannunsa da har da madaurin wandansa sai a tattara sai a zuba ma wancan ruwa ana masa haka sai gashi ya farka da haka sai malamai suka kawo wannan hadisi al-ainu haqq cewa wannan ido gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da wani abu zai iya wato gabata kaddara da idon wato mai kambun baka ya gabaci kaddara yace yakan iya jefa wato raƙumi a cikin tukunya a dafa shi saboda ido ya kashe shi ido zai iya kashe raƙumi ya fadi ya mutu ko ya kama shure-shure a sauka a yanka shi to kaga wannan abu tasirin sa sananne ne a duk duniya to idan mace tana sakin hotunan tabarkatai tana fito da jikinta haka to na farko abin da take jawa masu irin wannan kambun baka suna iya faɗan wani abu akan ta kuma abin ya mata tasiri tunda tabbas yana yi sannan na biyu yakan jawo ma barayi akwai wacce saboda irin sarkokin da ta zuba a wuyanta da irin wannan engagement din akai aka zuzzuba sarkoki a waya a wuyanta wani har da ya kokari ya gano address din ta cewa kuma barayi suka zo gidan suka ce ta fito musu da wannan gwala ita kuma arama tai akai hota sai kuma ga barayi sun zo cewa ko a fito musu da wannan dukiya da suka gani ta zuba a wuyanta tai kwalliya da shi ko kuma su kashe ta su yi mata kuma fyaɗe akai suka bincika gidan duk babu tace ara tai ara akai kwalliya da shi wani ma abin sawa ake yi haka a wajen photoshop din da ake makalawa ba wai na gaskiya ba to me ya jawo haka saboda haka me ya zafi sai an yi irin wannan saboda haka ai ya kamata kawai ka dai rubutu ne su kira biyu jama'a akwai yarinya da nake so zan aura imma masoyinka kake so ka gaya wa da abokai akwai yarinya da nake so zan aura iyayenta sun mun alƙawari za su bani ina fata a taya ni addu'a sannan na uku akwai wanda kuma irin wannan hoton ne ya jawo wani ya je ya kwace masa matar so da kai kai ce ah wannan irin zabgege yarinya a ce wannan yaro zai aure ta ce wallahi sai na raba shi da ita da ya tashi bai tunkariyar kan tsaye ba sai sa wata tsohuwa ta je tukuna ta fara shirya masa shiri da uwar yarinyar yazo ya fara aje mata
kayan aiki
saboda kai rikita uwar sannan ya shigo da yar ya shigo da mahaifin ya shigo da dangi kafin ka ce me sai aka ce alƙawarin nan da aka wawa ne
wancan engagement
an rushe saboda haka kaga me ya jawo kansa nuna matar da zai aura har wani ya gani yana so kuma akwai wanda ma mata aure ce wannan shi yake gaya min da kansa wani ya same shi yace wallahi na ga matarka kuma wallahi zuciyata tana santa ina son ka taimake ni zan baka kaza ka sake ta ni in aure ta in kai mun haka ka taimake ni ka taimake ta
ice kamar mallan a wannan almota
ice kamar yaya zan haka ice wallahi ni in ba kai mun haka ba to komai zai iya faruwa a kanka domin zuciyata ta riga yanzu ta shiga zuciyata kuma komai kake so shi me neman yake gaya masa ta shiga zuciyarsa saboda haka komai yake nema zai iya bashi amma da Allah ya kokari ya saki matar nan tasa da kyar fa aka raba su to matar tasa kwalliya ina jin ta yi irin wannan ta fito da gurare wanda shi kuma tunda zuciya ce kuma zuciya ta kan karkata zuwa ga abin da ya kayatar da ita ko ya burge ta saboda haka sai kawai ta shiga ransa to kaga in hamma ta aure misali za a samu irin masu irin wannan tunanin a cikin al'umma wani yana tunanin sai ya kwace ma matarka ma fa da kake aure to ina ga wata wai an muku engagement ka dauko hoto kai dauko hotonta mafi kyau ka zo ka sa ka nuna wa duniya kaga mai maka hasada ka bude masa kofa mai sanya kwace ta ka masa hasada don kai tallanta ne kamar ka sa tallanta ne ka ce ga wata tana neman aure a zo a aure ta kuma
dan haka mallan kenan wannan ya nuna wato akwai illoli na kusa da na nesa dangane da irin wannan lika hotuna da kuma zancan hotuna a batsa ko kuma fina-finan batsa da muka akan kan mutun kafin ma in aka maka aje batun narko da shari'a ta yi
to gaskiya daga cikin illoli na nesa da muke hange wani yana iya zama babba wata rana sai a dauko irin wannan abubuwan da yake ganin kamar wasa ne sai a zo a ci mutuncin sa da su domin naga akwai mutane da yawa da suka yi taro na bukukuwa a lokacin da suke dalibai ko suke a wajen auren su sai kuma ga girma ya same su sun zama shugabannin al'umma ko sun zama manyan mutane to a lokacin kun ba sa so irin waɗancan abubuwa ma a gansu saboda haka sai kaga kuma an dauko musamman waɗanda suke adawa da su sai su dauko irin waɗannan su dinga nuna su a irin waccan sura wacce take ba mai kyau ba kuma akwai ma waɗanda ya saki wani hoto yake cewa tun 1985 suka yi hoton shi da matar da ya aura a lokacin ba a sa ana cikin gaye cakare gaye saboda haka suka yi shi da matarsa to sai da ɗansa yana makaranta wani ya je dauko wannan hoto yake nuna masa to kaga shi yana ma wancan fada ne akan irin abin da yake yi shi kuma yana da hoton babansa da babarsa tun 1985 shine dauko yake nuna ma to kai ga mahaifinka da mahaifiyarka lokacin da suka yi aure su sun irin abin da muka yi kuma hoton ne real to kaga irin wannan aje abin zai iya zama illa ga wannan wani kuma yana son ma ya tsaya zabe ko takara yana ga yayi mutunci yanzu da zai iya fituwa ya mutane tallan kansa abokin adawarsa yana iya dauko wannan akwai wanda aka tuhume shi da hauka wani lokaci sai ya matsa dole wanda ya tuhume shi da haukan nan
sai ya bada hujja
yace abin da yasa mallam na taba zuwa ne ba ni da lafiya sai na je dawa asibitin dawano mu muna kiransa asibitin bawa mutun shawara akan yadda ya kamata ya shirye kwakwalwarsa amma anan sai ake kiransa asibitin mahaukata da haka duk wanda ya je sai ake ganin kamar
mai tabin hankali
ne kuma bai kamata a kira asibitin na masu tabin hankali ba to sai da aka samu suna na masu tabin hankali
kamar asibitin bela ne da ake cewa asibitin kusare
amma shi na larurar masu fata ne da sauransu to saboda haka da an ganka yanzu a asibitin bela kana karban magani sai wani ya ce ai hamma wani zai iya dauko wato wannan
katin
asibitin ya buga a jarida cewa wani ya taba zuwa asibitin mahaukata an duba shi dan haka ina tuhuma cewa bai da lafiyar da zai iya tsayawa wannan takara to kaga to in har za a yi mutum wannan to balle kuma a samu hoton sa irin waɗannan da ya zuba to kaga a lokacin da yayi daraja shi kansa ba so ya ga irin waɗannan abubuwa to wannan yana cikin abu na gaba da zai iya zama mutum matsala
waɗannan abubuwa na saka hotuna ko kuma fina-finan batsa da sauransu arbutu fa yakan yin tasiri wannan ko kuma a tunda rubutu nayi ba sura ce ta jiki ba wannan bai da aibi
to kowanne da aibin sa amma abin da yafi muni shine abin da mutum zai gani da ido domin ido yafi daukan sako da gaggawa shi yasa kuma a ce akwai murya akwai hoto akwai rubutu kaga kwakwalwa ita take karanta rubutu ido yana gani kunne yana ji kuma sune Allah ta'ala ya faɗa inna sam'a wal basara wal fu'ada inna sam'a wal basara wal fu'ada da ji da gani da zuciya saboda ita take karbar sakonni ta hanyar abin da aka gani da ido da abin da aka ji da kunne ita kuma zuciya sai ta sarrafa shi yadda zai zama cewa ta yi amfani da shi ko a fuska ba daidai ba
kamar saurare iyakacin shirin namu kenan, amma ka yi mai sallama Usman saurayin da ya aure bai shirya ba, idan aka ce da shi mai gida zai
ai ba in yace mai sauki ne da kika
ce ne, saboda idan sun samu zayani ya ce idan dai ka san za a ce maka mai gida baka amsa ba,
amma ka ce ko ka ce mene ne,
kamar saurare iyakacin shirin kenan, sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya.